Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyoyi a Freak Zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan biyoyihausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ba alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin malaman addinin Islam a jihar Agadez na fadakar da diya mata kan illar tsaurin addini sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma dauke da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya karshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke cewa akwai sakayya da ya kamata yi wa Russia da shugabanta Vladimir Putin ko kuma yana boye abinda suke tattaunawa da shugaban Russia a ganawar su sau biyar da suka yi ciki har da ganawar da suka yi a wani taron koli a birnin Helsinki. Da wani mai gabatar da shirin labaran talabijin Fox ya masa tambaya kai tsaye da yammacin shekaran jiya Asabar ko ya taba yi wa Russia aiki. Sai Trump ya ce ba taba yi masa irin wannan tambayar cin mutunci kamar wannan ba. Shugaban na Amurka ya ce da zaka tambayi ƴan kasar Russia da za su faɗa maka babu wanda ke matsa musu lamba kamar shi. Har ma ya ce a cikin shugabannin Amurka kamar 3-4 na cikin wannan lokaci ya ce ina faɗa maka babu wanda ya sa kafar wando ɗaya da Russia kamar yadda ya yi. Trump da yana mai da martani ne a kan labarin da jaridar New York Times ta buka cewa jama'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun fara bincike ko ya taba yi wa Russia aiki ko kuma ya taba samun wata alfarma daga Moscow saboda suna fargaban akan halayen shugaban kasar bayan ya kori tsohon shugaban hukumar binciken FBI James Comey a cikin watan Mayu shekarar 2017 yayin da yake jagorantar binciken zargin katsalanda da ake yi wa Russia da aikatawa a zaben shugaban kasa shekarar 2016. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wa Turkiya kashedi cewa za ta fuskanci taɓarɓarewar tattalin arziki idan ta kai wa kurdawa hari a yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Siriya. Haka zalika ya kuma gargaɗi kurdawan kada su takali Turkiya, inji Trump a wata sanarwar Twitter da ya fitar da yammacin jiya Lahadi. A cikin sanarwar Twitter Trump ya ce Rasha da Iran da kuma Siriya su ne suka dade suna cin moriyar manufofin Amurka na murƙushe kungiyar ISIS, kungiyar da ya kira ta abokiyar gaba ta ainihi. Mayakan kurdawa ƙarƙashin rundunar YPG suna cikin manyan ƙawayen Amurka a wurin yaƙi da kungiyar ISIS da ke Siriya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a babban birnin Sudan a Khartoum a jiya Lahadi suna kira da a yi waje da shugaban kasar Umar al-Bashir yayin da zanga-zanga da rigingimun kasar ke shiga mako na hudu. Borin da aka fara kusan wata ɗaya da ya gabata a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma tsadar abinci yana ƙara kaimi tare da kira ga daɗaɗɗen shugaban kasar Bashir ya sauka daga ƙanƙargan mulki wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulkin kasar. An yi amfani da barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zanga a jiya a babban birnin Khartoum a karon farko a zanga-zangan da aka yi a kowace rana ta Allah tsakanin mako ɗaya da waɗanda suka shirya zanga-zangan suke kira makon bore a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Gwamnatin Sudan ta ce adadin mutane da suka mutu ya kai 24 a lokacin da aka fara rigingimun a ranar 19 ga watan Disamba. Amma kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 40 ne suka mutu a cikin wannan zanga-zangar. Rufe wani bangaren gwamnati a nan Amurka ya shiga mako na hudu kuma ya zama mafi dadewa a tarihin rufe ma'aikatan gwamnatin tarayyan Amurka. Yayin da ake dore laifin wannan abu akan shugaba Donald Trump, shi kuma ya yi tsayin daka a ci gaba da neman bukatarsa ta kudin gina katanga, bukatar da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisun kasar suka kyamancewa da ita a wani yunkurin kawo ƙarshen rufe gwamnati da ya ƙi cinyewa. rahotanni dai sun nuna Trump ya fice a fusace a wata ganawa da yake da shugabannin majalisun a lokacin da suka sake bayyana kin amincewarsu da bukatarsa. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ta ce lallai shugaban ya bayyana fushinsa kuma ta tabbatar da wannan lamari. A wani sabon Qur'an jin ra'ayi, Amurkawa da dama ne suka dora laifin wannan abu akan Trump yayin da jam'iyyar Democrat.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin gode ta tsakar hotunan nama jihar Agadez Jamhuriyar Niger. Inda malaman addinin Islama suka fara fadakar da ƴaƴa mata da matasa da nufin jawo hankulansu kada su fada tarko na masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama da ka iya sa su su shiga ayyukan ta'addanci kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Wannan ko na zuwa ne ta la'akari da irin yanda kasar ta Jamhuriyar Niger take sakaye da kasashe dake fama da yaƙe-yaƙe dake nasaba da tsaurin kishin addinin Islama doko daga kasar Mal da Libya da Nigeria da ma ɗan yaƙin sarika noke dake kan hare-hare a can da nan lokaci zuwa lokaci a kasar Algeria. Ustaziya Suwaiba ita ce shugaban mata masu makarantun nan koyar da addinin Islama a cikin birnin Agadez.
Mace ta kashe kanta, ta kashe al'ummar da ta zo tsatar da. Kenan bai dace ba a ce mace yau a rasa ai inda za a same ta sai a gurin ta'addanci. Musulunci ma bai yarda da wannan aikin ba. Allah subhanahu wataala na faɗi cikin Al-Qur'anil Karim cikin suratul Nisa, "Wa man yuqatil mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama." Kaji fa, yace duk wanda ya kuskure ya kashe mummuni da gangan wallahi fajaza'uhu jahannama.
Wannan fadakarwa da malama addinin Islama ke yi a Agadez tana tarwace wa uwaye domin su kakkau da yaransu musamman iya mata da kar su fada a cikin tarkon masu mummunan fahimtar addinin Islama dake son zubda jinin waɗansu bayan Allah. Sheikh Abbas Yahya wani limamin masallacin Juma'a ne a cikin birnin Agadez ya ce wannan tunani ta'addanci ba musulunci bane.
To wani malami yace al'ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raq, yace kai mace ko kuma a ce uwa ita da kanta matsayin makaranta take mai girma. In aka kula da tarbiyyar ta ita ma tun cikin karantarta har zuwa girmanta, to in Allah ya yarda kamar an shirya wayansu jama'a ne ko kuma ɗiyan ƙasa ma gaba ɗaya wayan zasu taso su zama mutanen kirki. To da haka uwaye a musulunci suna da matsayi mai girma wajen su kare yaransu daga dukkanin wata mugunyar tabi'a musamman ma ta'addanci.
A nasa bangaren Sheikh Muhammad Barmu wani malamin addinin Islama ya ce babu inda halitta a zubda jinin wani bawan Allah, babu gaira, babu sabat,
babu inda cikin sunnan manzon Allah ko bisa tafsiri na Al-Qur'ani na malamai wanda aka sani inda aka halaltar da jinin mutum ba gaira haƙin babu shi. Ba yayyuwa ka kirkira wani ijtihadin ka wanda yake na ra'ayinka ka ce wancan mutum kafiri ne da ya halatta jininsa ka zo ka kashe shi ko ka zo ka kame dukiyarsa wannan ta'addanci.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a Jamhuriyar Niger.
Omi kake a duniya ka fata Allah, omi kake a duniya ka fata Allah, omi kake a duniya ka fata Allah, omi kake a duniya ka fata Allah.
Kuma da lakafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba kana ga bi sa sakan ke ba kudi a fashe ga hanya mai
ci gaba da tattaunawa da bakin mu game da tagwayen batutuwa nan wato siyasa da tattalin arziki zamu ji cin har yanzu Najeriya na rike da kabbin nan nata na jagorar Africa ta fuskar tattalin arziki ko kuma a'a da rashin tayi na makon jiya kun ji fashin baki da sharhi kan abubuwan da ke taka rawa wajen tudurkushewar masana'antu da tabarbarewar harkokin noma kana da lalacewar lamuran ilimi wadanda ke zama manyan abubuwa ko ginshikai da suka haddasa tsananin talauci da fatara da rashin aikin yi da kuma barazanar tsaro a Najeriya musamman lardin arewacin kasar kana mun kawo muku hanyoyi da matakan bi ta fuskar siyasa domin magance wadancan kalubale A yau kuma shirin zai karkata akalansa ne akan batun da ya shafi matsayin Najeriya ta fuskar tattalin arziki a nahiyar Afirka. Shin waɗancan kalubale da muka zayyana ko kuma muka ambata a baya sun raunana kambun da Najeriya ke rike da shi na jagorancin Afirka shekara da shekaru ko kuma a'a? Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi kwararre a fannin kimiyyar siyasa tattalin arziki wato political economy. Kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin Share Fagen Shiga Jami'a ta Kano da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kudade a kwalejin fasaha ta Kano Malam Kabiru ga matsalolin irin na Najeriya amma an dade yana cewa kuma ita ce jagora a Afirka a bayananka da kake gaya mana cewa ya zama kasa ma idan ba ta da siyasa tattalin arziki ba ma a tayinta ba a kulata amma kodaushe in aka yi magana Afirka za a ce Najeriya
wato idan ka ji ana ta maganar cewa Najeriya a Afirka abubuwa biyu ne suke sawa ake daga mata tuta ko ake daga mata kafa din na daya akwai yawan al'umma mutum miliyan 180 zuwa mutum miliyan 200 duk inda suka bazama cikin Afirka kasan cewa a girmama wannan kasar da take da waɗannan yawan al'umma so da haka wannan yawan al'umman ne yasa akwai abinda ake cewa human resources dimbin al'umma da in aka tsaya suna da wato damammakin da idan aka tsaya a kansu su kadai sun isa su taimaki kasar to wannan ake kallo so da haka sai ake bata wannan girman da ya kamata a bata sannan na biyu arzikin man fetur da Allah ya ba Najeriya ta bakwai ko ta takwas a duniya a arzikin man fetur wannan yasa ake ganin cewa da an yi amfani da wannan duke ta hanyar da ya kamata to da Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta kai amma fa wani lokacin akan fada ne domin a zuga Najeriya din akwai kasashen da sun yi shiru su sun san suna gaba da Najeriya din ta bangarori da yawa yanzu akwai babbar kungiya da ake cewa BRICS wadda Dutch Africa kasar da take cikin BRICS din nan South Africa ce Brazil da Russia da Indonesia da China da South Africa waɗannan kasashe ne waɗanda tattalin arzikin su yake habaka a duniya har suka yi kungiya da kullun suke dora kansu akan wani gudubin ci gaba South Africa tana ciki Najeriya ba ta ciki amma South Africa tana ji wani lokacin za a ce wa Najeriya uwa ma ba da mama a ce wa Najeriya kaza amma South Africa kasar Afrika ta kudu sai ta yi shiru ta koma gefe saboda ta san a gasken gaske ita ta san inda ta sa gaba amma watakila mu ba mu san inda muka sa gaba ba har kokari aka dauko Najeriya aka hada ta da wasu kasashen domin ganin an yi wa BRICS kishiya akwai kungiyar da ake cewa MINT Mexico wa da Nigeria, Turkey da sauransu aka hada su ake kokarin, amma har yanzu ba su tasirin da waccan kungiyar ta yi ba, ko ba su dora mu akan gwadaban da waccan kungiyar ta dora su akan gwadabe ba, ko taron tattalin arzikin duniya aka zo an fi ba su muhimmanci dan duk wani block da ka sani da zai fito daga Afirka. To ashe wani lokacin akan gaya mana haka ne, ko dai mun zama kuran wasa wanda da a baya aka dauka kuran gaske ce, yanzu kuma aka gane aka kyale ta akan cewa to ta je kura ce, ko kuma ana ma wani lokacin wato ana binmu ne yadda muke so, tunda an fuskanci muna san girman, muna da yawan jama'al umma hakika, saboda yawan al'umma akan daga mana kafa din, sannan kuma wato amma ba ma amfani da yawan al'umma ta mu ta hanyar da ya kamata, saboda haka akwai matsaloli da dama din, akwai kuma damar a fita daga ciki din, wannan dama ita ce da ake hanga wato watakila abubuwa biyu, arzikin man fetur da yawan al'umman mu, da idan aka yi hanesin din su, idan aka tsaya aka ba su damar maki sun isa fitar da mu, da yawa zaka je kasashe da suka ci gaba, ka tarar ƴan Najeriya suna ɗaya daga cikin wanda ake alfahari da su, da suka yi shuhura a fage da dama da yasa waɗannan kasashen suka fitar daga inda suke ciki, amma mu ba su da wannan tasirin a ƙasa.
Malam, wai a takardu da bayanai da alƙalma da hukumomin gwamnati ke fitarwa da kuma ita kanta gwamnatin, za a rinka cewa tattalin arzikin Najeriya yana haɓaka, hatta da shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi ya yi kalamai masu kama da wannan, kuma kuna ta gaya mana cewa ɗan Najeriya fa, musamman ɗan Najeriya ta arewa, yana cikin haula ya ta fuskar tattalin arziki, me ke faruwa ne?
To ai shi tattalin haɓaka tattalin arziki kaso biyu ce, akwai haɓaka tattalin arziki ta inda kuɗin ƙasa na shigowa yake haɓaka, zuba jarin ƙasa tsakanin ƙasa da ƙasa, ko kuma inda take zuba jari yake haɓaka, ko kuɗaɗen shigowa ta ita akan kanta kuɗin yake shigowa. Akwai kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasa da yake sakkowa ƙasa, shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane ƙasa haƙiƙa arzikinta ya haɓaka. Abu na ɗaya shine menene yake faruwa ga talauci a wannan ƙasa, menene yake faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito, wato inequality, sannan menene yake faruwa a ci gaba, haɓakar ci gaban ƙasa, yawan titi, ruwa, ruwan sha, asibiti, harkar lafiya, harkar ilimi, duk sun inganta, wanda shi ake kira a haɗe development kenan. Menene yake faruwa akan development? What has been happening to poverty, inequality and development? Waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su. To waɗannan masana tattalin arzikin ƙasa sun fi duba su akan da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren. Akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo, nawa ne yake shigowa ƙasa, bashi nawa ake binta, nawa ta biya, nawa ne rararta, menene abin da take kuɗinta na shiga, wanda ake kira gross national product ɗinta kenan. In ka cire daga gross domestic ka koma national product, kuma menene yawan total national income ɗinta, kuɗin shigarta tana cikin bashi ne? Saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi, ana samun kuɗaɗe ta ƙasashen waje, mai ya ɗan ƙara daraja, an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma, an rage shigo da waɗansu abubuwa, wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana ƙarfin tattalin arziki, saboda kuɗaɗen musaya to an rage, sannan kuma ana karɓar waɗansu kuɗaɗe ta waɗansu wurare kamar na hanyar yaƙi da rashawa. Saboda haka shugaban ƙasa yana da damar da zai ce ƙasa ta ci gaba da kuɗi, amma ci gaba kaso biyu ne, na ɗaya an samu wannan kaso na farko, kaso na biyu nan da sai da ma'auni uku ake auna shi, shine ya rage isa kake ganin cewa sai a dinga samun kaman baki na caccanjawa, wa'ancan sun ce an samu ci gaba, amma aka zo na masana sai su ci su kuma ba a ci gaba ba. Saboda shi ci gaban sai ka haɗa wannan na ɗaya da na biyu, na ɗaya ga abin da ya kunsa na kuɗin shigowa, na biyu menene sakamakon samun kuɗin, sun taɓa abu uku wanda su na gaya maka
ya aka sarrafa kuɗi,
yau aka sarrafa su, sun rage talauci, sun samo daidaito a tsakanin al'umma. Mutum zai yi karatu ya gama karatun na arziki ne, ya samu aikin yi, mara karatu ya samu aikin yi, wanda yake da sana'a ta gyaru, an samu shugabanci na gari da security da duk wannan ɗaya kenan. Sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba, akwai asibitoci, akwai ruwan sha mai kyau, akwai zaman lafiya, akwai harkar ilimi mai kyau abin nan akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi to idan waɗannan dukkan suka samu tashi lokaci ɗaya suna suna dagawa ana samun daidaito a cikin su to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana habaka idan ku suka rushe ko ɗaya daga cikin su ko waɗansu suka rushe ɗaya kuma yana kan taba ɗaya duk ɗaya daga cikin su in ya kare yana taba sauran idan suka ruguje ko da ku ƙasar tana samun kuɗin shiga tana samun yadda take so na kuɗin shiga bata cikin bashi bata cikin kaza to ba a cewa tattalin arzikinta ya habaka a gwamnatance za a iya faɗa amma a al'ummance ko a karance za a ga cewa ido bai gani ba hannu bai taba ba saboda haka sai kaga mutane sai su ta jin abin kamar labari cewa lallai
kamar
almara kuɗi ne suka shigo amma ba a yi amfani ba a sarrafa su ba sun kawo daga sanda suka kawo waɗannan abubuwan da ake bukata to sai ka ce tattalin arzikin kasa ya habaka
Masarare karshen shirin da rashin tayi ne yake nan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakin mu Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da kuma Dr. Lawan Habibu Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin har ya zo gare ku a sashin Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum a huta lafiya
a gaida na kwari sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako ga baban gida Jibril
dan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post jaridar kuma da Tuwaito sananan lauyan na Najeriya Femi Falana da kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da hanzarta umartan ministan shari'an kasa Abubakar Malami ya dakatar da cajin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin gabatarwa akan alkalin alkalan Najeriya mai shari'a Walter Samuel Onogen a ƙarshen mako ne dai rahotanni ke nuna cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin gurfanar da alƙalin kotun kolin tarayyar Najeriya a gaban kotun tabbatar da da'an ma'aikata bisa zargin da ake masa na kin bayyana wasu asusun ajiya na kudaden kasashen waje da ya mallaka a wasu bankuna a Najeriya sananan lawyer Falana ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi nasara ba domin kuwa sai an gabatar da alƙalin alƙalan a gaban majalisar da ke sauraron korafe-korafe na ma'aikatan shari'a ta ƙasar sai kuma jaridar da banga jaridar da to to dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yana gargadi ga gwamnatin jihar Anambra Mr. Willie Obiono da ya daina yakin neman zabe ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dan takarar jam'iyyar na PDP da ya zargi gwamnatin na Anambra da karya yarjejeniyoyin da al'ummin kabilar Ibo suka rattaba hannu a kai na marawa Atiku Abubakar baya a zaben da za a gudanar a watan gobe a kwanan nan dai aka ruwaito gwamnatin jihar Anambra Obiano yana yabawa da ayyukan Muhammadu Buhari a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma kudu maso kudancin Najeriya sai kuma jaridar Dizje jaridar ta rawaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi wasu jigajigan ƴaƴan jam'iyyar PDP su 18 da suka koma jam'iyyar APC a lokacin da ya kaddamar da yakin neman zaben sa jihar Bauchi ƴaƴan jam'iyyar na PDP da suka koma jam'iyyar APC da sun hada da tsohon gwamnatin jihar Isa Guda da Ahmed Ma'azu wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar ta PDP da kuma mataimakin jam'iyyar ta PDP mai kula da shiyar Arewa Babayo Gamawa da tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Alhaji Yayele Ahmed sai kuma jaridar Vanguard jaridar ta rawaito rundunar sojin Najeriya da ta rawaito babban komandan rundunar sojin Najeriya ta 7 Brigadier General Bulam 2 na kare matakin da rundunar sojin ta dauka na hana masu saye da sayarwa ruwa na itace a jihar Borno gudanar da ayyukan su a cewar babban komandan da rundunar sojin ta gano cewa wasu daga cikin su suna da hannu wajen samar da kayayyakin yau da kullum ga ƴan kungiyar Boko Haram da ke cikin kungurmin dajin da waɗannan mutane ke gudanar da ayyukan su da samar da itatuwa da kuma gawayi domin amfanin mazauna birnin Maiduguri da ke waye. Ƙarshen shirin jaridan kenan. Babangida from Murya Amurka daga Lagos.
To masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar home.
Assalamu alaikum, Professor Hausa na Murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar Batsari da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi a yau ina so in miƙa godiya ta ne ga alƙawarin riko na karamar hukumar Batsari Alhaji Manar Ma'azu a kan irin yadda yake mai da hankali wurin ƙoƙarin ganin ya yi abin da zai amfani al'ummar karamar hukumar Batsari, musamman irin gyaran kamfuna saboda tsatsi wanda ya sa ake a halin yanzu a lahirin dukkan mazaɓin kalmar kuma matsari muna da ya fice na sha ɗaya ko ina ana shiga ana gyara famfo da mun a samu ruwan sha. Wannan aiki ne mai muhimmanci, muna godiya. Allah ya saka masu da alheri.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Faransa Emmanuel Macron ya fitar da wata wasiƙa da ya kira ta da wasiƙa ga Faransawa, wacce ta ba da ƙwarin gwiwa ga shirya muhawara akan batutuwa da suka yi sanadiyyar zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin tsawon watanni biyu. Macron ya faɗa a jiya Lahadi cewa wannan ita ce hanya ɗaya da zai iya sauya ta domin ta zama mafita. Ya ce shawarwarin ku zai taimaka wurin gina ƙasar da inganta tsarin ayyukan gwamnati da majalisun dokoki da ma matsayin Faransa a ƙungiyar tarayyar Tura da ma'idon duniya baki ɗaya. Macron na ƙoƙarin shirya tarukan jama'a a faɗin ƙasar baki ɗaya nan da makonni takwas masu zuwa. A cikin tambayoyin da zai muhawara da jama'a a wurin tarukan su ne waɗanne haraji ne za a yanke, wasu ayyuka ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai, shin akwai abubuwa da ke hana ruwa gudu, ko kuma tambayoyi akan muhalli da batun bakin haure.
To madalla da takaitattun labaran kuma muka kammala shirye-shirye namu na safiyar yau baki ɗaya, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri cike har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye da muka gabatar, har ma da ƙari da kuma ma rahotannin da muka gabatar muku a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya. Lahiri.